Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar da tsananin zafi ke haddasawa da ake kira da heat stroke a turance. Heat stroke na ɗaya daga cikin cututtukan da ke da alaƙa da zafi wanda tsananin zafi ke haddasawa. Kuma cutar tana da tsanani tunda takan kai ga rasa rai. Kuma cutar tana aukuwa ne yayin da jiki ya gagara sarrafa zafi ko kuma yayin da zafi ya yi yawa a cikin jikin ɗan adam. Hasashe ya nuna cewa a 'yan kwanaki masu zuwa murabba'in rana a ƙasar Saudiya zai iya kaiwa maki 50 na ma'aunin Celsius. Wannan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da jagoran likitocin da ke kula da alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail game da wannan cuta ta heat stroke da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka don kariya. Inda ya fara da yi mana bayani game da ta kanta cutar ta heat stroke kamar haka.
Heat stroke yanayi ne da yake zuwa lokacin da zafi ya yi yawa musamman idan ya kai daraja 40. A cikin jikin mutum wanda bai wuce so da yawa 37 ne ko da wasu dugu, amma in ya kai 40 to wannan ya kai ga daraja wacce ake cewa heat stroke, sannan yana iya kawo komai har mutuwa ma yana kawo.
To likita, shin menene ma alamomin wannan cuta ta heat stroke?
Alamomi wanda suka fi aka fi ganewa shine mutum zai so majin ƙishiruwa na makura wanda zaka ji gashi nan yazo, wani kuma ba zai ji ba, sai dai ya so majin ya dinga jin dan jiri-jiri, a dan jikinsa na ciwo, sannan ya dan dinga jin kamar hayyacinsa ya so mu fita daga jikinsa, sai ya so majin ciwon kai, shi ba ciwon kai ba, shi ba ciwon jiki ba, shi kuma ba zazzabi ba, dan yana zuwa da zazzabi shi ma, da kuma tsananin ciwon jiki da tsananin kasala. So irin wannan so da yawa sai mutum ya ji ai lallai gajiya ce, ba wai ruwa rashin ruwa ne a jika ya kawo hakan ba. To haka sai ya sa sai mutum ya manta da shan ruwan, sai ya dinga tunanin ai gajiya ce, idan ya je gida zai huta. To wani lokaci haka kawai sai kaga ya zo tashi ko yana zaune kawai sai ya bingire sai ya suma. So idan ba a yi wani taimako na gaggawa ba sai ya kawo wani matsala har sai kaga ya shiga koma, a haka ma sai kaga mutum an rasa shi.
Kamar suwaye suka fi hatsarin kamuwa da wannan cuta?
Tsakanin shekarun kaman yara wanda suke ƙasa da shekara 5 da kuma manya wanda suke daga shekara 40 a Najeriya zuwa sama sun fi shiga wani hayyaci a bangaren wannan heat stroke. Dan saboda wanda suke da girma sai ya zama jikinsu ya manyanta har ya kai ga cewa jikin baya jin ƙishiruwa yanda ya kamata. Idan ruwan yayi kankanci, jikin baya gaya wa kwakwalwa cewa ai ruwan yayi kankanci har ya kai wani munzali da zai iya kashe mutum. Dan saboda jikin akwai tsufa a jikinsa, kamar mai masu ciwon siga ne, in ciwon sigan ya ci ya ci sannan shekaru suka zo sai mutum sigan shi yayi ƙasa amma bai sani ba, ko kuma sigan shi yayi sama amma baya jin wani alamu. To haka shi ma wannan bangaren. To irin wa'innan shekarun sai kiga an samu rashin ruwa a jika, to amma har ya kai kamar lita 2, kusan lita 2 da wani abu, to amma kuma mutum bai ji alaman hakan ba, wanda duka jikin dan adam yawan jininsa lita 5 ne da dugo 6, bai wuce haka ba.
Kamar yanzu da ake ƙasar Saudiya, yanayin ranar mu da muka saba gani a Najeriya ba ɗaya bane. To shin yaya shiga rana sannan kuma da shan ruwan sanyi? Misali kaga mutum yana rana yana shan ruwan sanyi, ko kuma daga ranar sai ya shiga wuri mai sanyi, shin wannan zai iya cutar da lafiyar mutum?
Ana son in za ka yi haka ya zama ka yi shi sese-sese, kada daga rana kwal sai ka shiga inda yake yayi sanyi kau. To a haka mutum yana iya masuma, yasa ake son komai shi baina-baina. Saboda haka yana da da kyau in za ka yi haka ka soma shiga inda ba shi da sanyi kau, sannan kuma daga nan sai ka shiga inda yake. A hakan ma gaskiya ba a baka shawaran ka shiga inda yake da sanyi kau, dan ba lafiya bace sanyi kau din nan baina baina dai.
Ta yaya maniyatan mu na Najeriya za su kare kansu daga cin karo da wannan matsala ta heat stroke, wato wanda tsananin zafi ke haddasawa wanda takan kai ga rasa rai?
Gaskiya wannan abin da Bahaushe yake cewa rigakafi tafi magani shine kawai zai iya fidda mutun daga wannan kangi. Dan saboda idan zaka jira wai har ka ji alama cewa lalle ka kai ga munzalin da ya kamata ka sha, to karshen ta sai an kai ka asibiti, sannan zaka san ina kake. Amma idan duk sanda zaka fita daga gida, ka fita da yar robar ka ta ruwa, kana gunsa kana rufewa ka aje, bayan yan mintuttuka sai ka kuma gunsa ka aje, in ta kare ka dan samu wani waje. Shi anan Saudiya akwai wurare, in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman aje, sai ka sa robar ka kaja ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida. Kakka damu da maganan wai fitsari, gwanda kai fitsarin da a ce a kai ka asibiti.
To likita, shin wani irin shiri ma kuka yi, kamar asibitoci nawa ne aka kafa a nan Makka domin kula da lafiyar maniyata?
Mun lura da ina mahajjatan Najeriya suka fi yawa, sai muka kafa babban headquarter namu a wannan bangaren. Yawanci za su yi tafiya ne kawai sai su zo. Muna da asibitoci manya, yan sesa-sesa wanda za a iya dan kwantar da mutum a dan kara mai ruwa guda biyu, sannan muna da guda uku a cikin Makkan kanana wanda su za a tankade da rereya ne. In ya kama sai a kawo kawai innan manyan ku a kai ka wajen Saudiya, inda aka ga abun yana da tsanani, sannan kuma anan wajen kaman masu wanda suke da ciwon siga, ciwon hawan jini da makamancin haka, asma, irin wa'innan suna iya zuwa nan wajen su karbi magungunan su koda sun batar ko kuma basu sun manta ba su zo da shi ba ko ya kare.
Najeriya ta yi rashin maniyatan ta. To likita, dama ba su da lafiya ne ko kuma bayan rasuwar akwai wani bincike da kuka yi, akwai wani abu da ya haddasa rashin nan?
Allah ya ji kansu da rahma, mun yi bincike sosai kansu, sannan mun ba da rahoto a gashuwa gabaninmu. Amma gaskiyan al'amarin shine sun zo suna da akwai cututtukan dama gaskiya da suke damun su tun a gida, kuma ƴan uwansu sun san haka. Saboda haka wannan dai I think karan kwana ne yazo da shi, wanda ko a Najeriya suke, watakila hakan zai faru, kuma watakila Allah ya kira su ne nan, watakila sun samu sun yi gamda katar rasuwa a ƙasa mai tsarki. Amma gaskiya suna da cutansu na jikinsu, kuma ƴan uwansu sun san haka, kuma mun yi iya ƙoƙarinmu a nan don kula da su daidai gwargwado, yanda babu wani abin da za a zata zai tashi ba tare da kula da su ba.
Me za ka gaya wa su sauran waɗanda kake jagoranta likitoci, domin duk inda suka shiga su wayar da kan maniyatan nan akan wannan matsala ta wato cutar da tsananin zafi ke haddasawa?
Wannan na farko da muka ba su likitoci da sauran ma'aikatan lafiya a Najeriya shine kan wannan maganan cutar heat stroke. So da muka zo nan sai aka ce ai ana tunanin hakan ma zai hayayyaka sosai. So sai muka ƙara zage dantse, muka sanarwa cewa duk inda ma'aikacin lafiya ya haɗu da mahajjaci ya sanar da shi cewa kada ya bar gida ba tare da ya fita da goran ruwa ba. Yadda na yi bayani ɗazu, ka gunsa ka aje, ka gunsa ka aje, rigakafi tafi magani wannan ɓangaren.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Asai da ke ka ce duniya ana ta wani sani ba ana rawa ku.